بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ومشى بيو دوات رمضان جرام الزمع الله صلى الله عليه وسلم شكرا لبود أليه أولى أربعين لبقر kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa muka zuwa wannan lokaci da kuma bamu dama muka hadu a wannan mu'assasa ta Abu Bakar Siddiq inda a nan hiro ga na gombe a inda ake karatu ga ummahat kuma karatu ga iyaye mata a irin waɗannan ranaku saboda dalili muna karatu a cikin suratul insan mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 22 a cikin suratul insan insha Allah za mu tashi aya ta 23 a wannan sura muna fata Allah ya samu dai na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
Allah subhanahu wata'ala da yayi magana akan ni'imomi na aljanna abubuwan da ake samu irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a cikin gidan aljanna a ayoyin da suka gabata wadda ni'ima daya ta gidan aljanna ta fi duniya da abin da yake cikin duniya amma kuma an tanada wa dukkan wanda ya shiga gidan aljanna waɗannan ni'imomi masu yawa bayan ni'imomi sai Allah ya koma magana akan alqur'ani mai girma domin yana daga cikin hanyar kan waɗannan ni'imomi wato lazimtar alqur'ani karanta shi aiki da shi fahimtansa da kuma kyakkyawan alaƙa tsakanin mutum da alƙur'ani yana ba shi damar da samu waɗannan ni'imomi da aka ambata sannan alƙur'ani yana zama waraka ga cututtuka na zuciya waɗanda suke kamar misali shirka munafirci da sauran miyagun ayyuka waɗanda suke kwatawa mutum damar samun waɗannan ni'imomi da aka ambata. Amma idan mutum yana jinci Al-Qur'ani zai iya samun waɗannan ni'imomi da izinin Allah domin shi ne littafi tsayayye sannan kuma maganar Allah wanda ya bayyana duk abin da ya dace. Shi yasa sai Allah yake inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Lallai mu ne muka saukar da Al-Qur'ani zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tanzilan saukarwa. Sai da aka yi shekaru sama da 20 ana saukar da Al-Qur'ani. Littattafan farko waɗanda Allah ya saukarwa annabawa da suka shuɗe kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam rana ɗaya ake saukar da littattafan kamar su At-Taura, Injila, su Az-Zabur. Allah ya saukar da su ga annabawansu take a rana. Amma Al-Qur'ani an saukar da shi kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci har sai da aka yi sama da shekara 20 ana saukar da shi. Sannan in an zo saukarwa mala'ika Jibrilu ke ɗauko shi, mala'iku su raka shi, suna masu kafin a ɗauko abin da za a saukar. Haka Al-Qur'ani mun saukar da shi tanzila, sannan kaulan saƙila ne, magana ne mai nauyi. Idan za a saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani yakan zama dukkan abin da zai zama ya ɗau hankalinsa na rayuwar duniya sai an kawar da shi daga shi. Sai zama zuciyarsa kawai fari ya zama kofaffe ga duk wani abu sai Al-Qur'ani inda za a sa masa. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo saukar masa da Al-Qur'ani in ma ana sanyi sai an ga goshinsa yana fito da zufa saboda nauyin abin da za a saukar masa na Al-Qur'ani. Shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar da shi dafi-dafi kuma sannan ya saukar da shi saukarwa wanda yake mala'iku ke tahowa da shi ƙarƙashin jagorancin mala'ika Jibrilu. Don haka sai Allah ya fasbir li hukmi rabbika. Don haka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka. Duk abin da aka ce wannan shi ne addini, to mutum ya yi haƙuri. Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma magana ce ta fi tafiya al-murad ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake so ya yi nasara ya samu ni'imomin aljanna da Allah ya ambaci wasunsu cikin wannan sura ta cikin ayoyin da suka gabata. In mutum yana so ya rike su to ya zamanto mai haƙuri, matuƙar haƙuri. Haka fasbir li hukmi rabbika, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka. Mutum ya lazimci wato tauhidi, ya lazimci kaɗaitakar Allah, ya tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wataala cikin bauta. Ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, ya tsaya a kan dokokin Allah. Idan abin da ya shafi mata, duk abin da yake shi ne doka ta Allah ko a gida ko a waje ko a makaranta ko a ina, kuma sai idan ta lazimci wannan sannan ta yi haƙuri, ta yi haƙuri ta jajirce zuwa wani lokaci. Allah ce wala tuti' minhum asiman aw kafura, kar ka yadda ka bi daga cikin mutane asiman, mutum mai yawan zunubi. Idan mutum mai yawan zunubi ne ko mutum mai yawan miyagun ayyuka ko wanda yake ba mutumin kirki ba, kar mutum ya zamanto yana binsa. Wanda ba mutumin kirki ba yana iya halakar da mutum, ko wanda yake mutumin kirki yana iya sanya wa mutum alkhairi. Zama da mutumin kirki yana sa mutum ya samu alkhairi, zama da mutumin da ba na kirki ba yana sa mutum ya rasa alkhairai, sannan kuma ma imanin ya rinƙa rauni saboda bai ƙarfafa shi akan imani. Haka wala tuti' minhum asiman aw kafura, haka ne mai yawan zunubi ko kafuran ko kuma kafiri wanda ke bijirewa dokokin Allah kuma ke butulci da ni'imomin Allah, wannan karkabe shi. Allah ya ce wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila, sannan in mutum yana so ya riski waɗancan ni'imomi da Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi, Allah ya ce wadhkuri isma rabbika, ka ambaci sunan Ubangijinka bukratan wa asila, safiya da yammaci. Ma'ana a rinƙa yawaita ambaton Allah, tasbihi subhanallah 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 tamla'ul mizan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa subhanallah subhanallah yana cika mizanin bawa ranar tashin alƙiyama. idan mutum yana zaune mai makon ya a rinka tunanin ko waka ko tashar holiya tasbihi ya fi alkhairi wannan karatun alqur'ani mafi a'zamu dhikr afdalu dhikr kitabullah mafi fitin ambaton Allah shine littafin Allah domin maganar Allah sai a zaman to mutum ko tana ko kina karatun alqur'ani ko kuma kina ambaton Allah mutum ko me yake na aiki zai yi ambaton Allah mata tana girki a gida tana tasbihi subhanallah subhanallah ta ci da kitin tana wasu abubuwa a'a tana shara ne a'a tana wanke wanke ne a'a tana wasu abubuwa tana tasbihi subhanallah walhamdulillah tamla ani ma baina as-sama'i wal ardi liman zalla sallallahu alaihi wasallam cewa subhanallah walhamdulillah suna cika tsakanin sama da ƙasa ladan su lana tashin alkiyama idan mutum yana yawan cewa subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah zai zo da lada ranar tashin alkiyama ya cika yawan ladan ya cika tsakanin sama da ƙasa wannan tasbihi kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan akwai kalmomi da mutum zai riga faɗa habibatani ila rahman kalmomi guda biyu ne waɗanda suke da soyuwa a gurin ubangiji mai rahama sannan kuma suke da nauyi a mizani sannan kuma suke da sauƙin faɗa a harshe su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kin yana zaune ko tana zaune ko kina zaune a gida ko kina zaune a makaranta malami bai zo ba kina zaune kai kadai subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wannan magana kalmomi ne suna cika mizanin bawa da lada ranar tashin alkiyama subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim a hankali ba wanda ya san ma kina yi ko kina tilawan ki kina ta karatun alqur'ani ko kina salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wanda ya faɗi wannan sau ɗaya shi kuma Allah zai masa salati sau goma shi mutum yayi salati sau goma Allah zai masa salati sau ɗari shi mutum yayi salati sau ɗari Allah zai masa salati sau dubu shi mutum yayi salati sau dubu Allah ya gina masa gida a aljanna ashe ya kamata mutum yana iya kokari ko mutum yana zaune yana hutawa ko kuma yana ayyuka ita ayyuka da hannu ne bakinki kuma yana tasiri bakinki yana tasiri idan kika yi abinci ga bakinki yana tasiri ga abinci watakila abinci ma ya zama wani irin daɗin ya fita daban ko da mai tasiri ne take abinci ko mai tilawar Qur'ani ko mai tawwa sai shiga duk abubuwan alkhairai mutum ya haɗa mutum ya yi aikinsa kuma ya ambaci Allah haka wadkuri suna rabbika ka ambaci wato sunan ubangijinka dukuratan wa asila wanda duk ya yi sallan asuba wacce ta yi sallan asuba kafin ta yi wata magana a duniya sai ta ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai daga idar da sallan asuba kamar da ake so mutum ya faɗa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai idan mutum ya rasu a wannan irin ba zai shiga wuta ba haka kuma in aka yi sallan magariba daga cikin idar da sallan magariba sai Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai in mutum ya rasu a wannan daren ba zai shiga wuta ba in ga kin yi da asuba dama ɗayan biyu ne ko mutum ya rasu a ini ne ko mutum ya rasu a nan dare ɗayan biyu ne dole sai an rasu wato kin yi da asuba Allah ya tsare ki daga azabar wuta har tsawon inin gaba ɗaya ko kuma kin yi da magariba Allah ya tsare ki daga azabar wuta har gari ya waye kin in magariba ta yi kin yi to da ka kullu rayuwarki kana cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala haka ana so mutum kullum yana ambaton Allah sannan yana samun tsari idan mutum yayi sallan magariba ayatul kursi bayan ayatul kursi an yi azkar cikin azkar da mutum zai yi a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq wa uqdinna suna tsare mutum daga miyagun halittu ta ikon Allah sannan bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim duk wadannan azkar ne yawanci an haddace su a islamiyya amma ba aiki da su idan mutum ce tana sallan magariba fiya 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 tana sallan asuba furu 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 ba za a tsaya a yi abun da aka haddace ba ba amfani ke ba amfanin aikin haddace ne danki kuma idan kika yi sallan asuba ba za ki tashi a gurin ba har sai kun yi wannan azkar wanda duk kai sallan asuba ta ambaci Allah tace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sautari babu wanda yake da lada a duniya irin nata ko wanda shi ma yayi irin wannan aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai hatta wanda sahabbai suka ce wala jihadu fi sabilillah har jihadu fi sabilillah bai kai wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har jihadu fi sabilillah shi wanda yake fitar da dukiyarsa da rayuwarsa da abun da ya mallaka bai dawo da komai ba duk sun kare a san domin Allah shine to ya kai lada wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sautari kuma sai ga ba za a iya zama an yi sallan asuba a yi wannan ba sai shedan ya zo da bacci inda zaki rike waya kina kallon shiririta to idan ki kawai sai ya bushe amma da kin fara la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya tsinki kina kirgawa in kika zo uku kiki ganci kawai kina ta bacci uku kika yi ko huɗu kika yi ba ki sani ba saboda haka tun da kana ji wa na kike na ji wa bari ka kalisa a kwance wai bari ka kalisa a kwance ba za ki kalisa ku dake daga kin kwanta kenan dan to a zaune ma baki wace kike wai kalisa a kwance saboda haka kawai daga kin kwanta kenan ba za ki iya yasa mutum baya iyawa amma kuma an haddace an fada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wannan yana da wani tsari a gurin Allah wanda ba ne wannan tsari ce shi kamar an masa wata katanga ne daga miyagun abubuwa amma mutum ba zai iya ba zai iya ba sai abu ya faru kuma ya tsaya yana ta magana saboda haka irin waɗannan abubuwan haka ne sahabbai suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya musu waɗannan abubuwan suka iya sun zauna lafiya ko cututtuka ba sa zuwa da kusa da su yawanci cututtuka da ake yi ba sa zuwa kusa da su akwai cututtuka da yawa ba ma azkar sosai yadda ya kamata da ba za su zo kusa da mu ba idan mutum ya zamanto mai yawan azkar kullum zai ga cikin lafiya gurgurdun shi ya zamanto yana da kuzari yana da nishaɗi sannan kuma yana samun kariya daga Allah don haka ya kamata a zamanto ana azkar azkar suna ba mutum haiba masu azkar suna da haiba ba sa zama haka kawai lalacin mutum ya ringa ganin daman su a'a in mutum yana azkar idan yayi azkar da safe duk inda yake kai dosa wanda ya ganshi ko mara gaskiya ne ya ganshi zaka ga yana tsoron sa ko mara gaskiya ne tsoron sa yake ya ambaci Allah kafin ya sannan Allah yana taimakon mutum da ya zama yana azkar sannan kuma yana samun gina lahirar sa waɗannan ayoyi da suka ambaci ni'imomin Allah a cikin aljanna ko mutum yana so ya rike wannan ni'imomin to ya yawaita ambaton Allah Allah subhanahu wataala ce bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa ko mutum ba shi da kuɗi yana yawan ambaton Allah safiya da maraice duk yana da nutsuwa ya tabbata lamari ne na Allah kuma sannan babu matsala kun yi talakawa cikin annabawa annabawa sun rayu cikin talauci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rayu cikin talauci an rayu cikin kunci amma bai rage musu komai ba ga darajar sunan har yanzu tana nan har duniya ta kare suna da daraja don ka rinka ambaton Allah rinka karatun alqur'ani shine Allah yake fadi wazkur isma rabbika bukratan wa asila Allah yana fadi gurare daban-daban ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila ku ambaci Allah ku yi tasbihi safiya da maraice safiya da maraice safiya shine bayan sallan asuba ambaci Allah maraice shine yammaci idan yammaci tayi ambaci Allah haka nan in an yi sallan magariba ambaci Allah wannan lokuta ne masu mutuƙar muhimmanci sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa minal layli, sannan da daddare kuma fasjudu lahu, yi sujjuda ga Allah, fasabbihu laylan tawila, sannan kai tasbihi dare mai tsayi. To nan shine inda tawainiya take, kace da yawa jama'a suna kokari wajen qiyamul layli, abu abuna yana da wahala qiyamul layli da dogewa a kansa. Wa minal layli fasjudu lahu, sai dai shi qiyamul layli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya abu cikin sauki ga al'umma. In sai yayi raka'a goma a Ramadan ko ba a Ramadan ba, ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya, ko yana zazzabi, yayi raka'a goma kullum. Wannan wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zama wajibi mu muke yin sallan asuba da azhar da la'asar da magariba da isha. Wannan wajibi ne akan kowane musulmi. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan salloli guda biyar, wajibi ne akan sa ya yi sallah da daddare qiyamul layli. Inna wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal layli fasjudu lahu, idan mutum ya samu ya tashi ya yi raka'a biyu, raka'a biyu daga raka'a biyu suke farawa, shi mutum ya yi raka'a biyu kuma fau cikin ya yi qiyamul layli. Idan mutum ya yi raka'a biyu iya abinda zai iya yi kenan, sai ya yi qiyamul layli. Haka minal layli fasjudu lahu, amma in mutum zai yi ya ci haka sai ya ci masa alkhairi. Da mutum kuma zai yi kafin asuba, ma'ana ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, ɗaya bisa ukun dare na ƙarshen shi ne sulusul akhiri minal layli, wato wannan shi ya fi falala. Ma'ana kafin sallan asuba mutum ya iya samun dama ya tashi ya yi raka'a biyu ko raka'a huɗu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko raka'a goma, gwargwadon yadda Allah ya hore wa mutum. Amma in mutum ya yi kuda raka'a biyu ya yi qiyamul layli, iya nan ya samu a cikin dare kafin asuba ta yi. To Allah subhanahu wata'ala yana so cikin dare mutum ya tashi ya rinka yi. Idan mutum yana yi ya rinka tadabburi cikin ayoyin da yake karantawa, sannan idan mutum ya yi sujjada a cikin qiyamul layli ya yawaita faɗawa Allah neman gafara da neman rahama da damuwoyinsa na duniya da lahira. Yasa sai aka ambaci sujjada a tsayuwan dare. Wa minal layli fasjudu lahu, saboda sujjada ita ce gurin kaskantar da kai. Mutum ya shimfiɗa fuskarsa a ƙasa nuna kaskantar da kai ga Allah, to sai zamanto ya yawaita neman gafara da neman rahamar Allah, sannan kuma da neman bukatunsa, biyan bukatunsa duniya da lahira. In matsaloli ne ma yake ciki, to sai ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala yana neman agajin Allah. Sau da yawa a qiyamul layli ana yi, amma ana rasa falalolin qiyamul layli. Da mutum ya tashi ya yi ta raka'o'i baya cikin hayyacinsa, to gwanda a ce ya tsaya ko da raka'a biyu ya samu a lokaci guda. Wasu za su tashi qiyamul layli amma tunaninsa gaba ɗaya ginu a kan harkar rayuwar duniya da kuncin da take ciki da abubuwa, ha ana buƙatar tabarruwa, wato tsananin ƙasƙantar da kai. Idan mutum ya samu daman tashi ɗin nan ya tsaya, to idan ya yi kabbara yana sallah, ana so ya dawo da hankalinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin cikin dare ne sukar ke yawaita kuma tunanin abu kaza da abu kaza. Yanzu in muka samu kaza da a ce gobe da safe, yanzu in na yi qiyamul layli nan ina roƙon Allah a ce gobe mana in samu dubu biyu, ba wannan ba. A'a, ki koma ga Allah mafita kawai. In kin ce mafita ba sai kin ambaci ne musamman, sai dai in ciwo ne ki ambaci sauki daga gurin Allah. Saboda haka ana qiyamul layli, amma rashin tadabburi da rashin mai da hankali wajen wato zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yasa da yawa ake rasa qiyamul layli, ana ake rasa falalolinta, ake rasa samun amsuwan addu'a. Yasa a cikin sujjada a yi addu'a ce ta muhimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi qiyamul layli yakan yi
ko ya tsawaita kunuti a tsaye, ko ya tsawaita addu'a a sujjade sannan tare da kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka in yana sujjada. Za su ga ayoyin Alkur'ani, ayan suratul Isra'i, karshenta tana tabbatar da wannan. Yasjuduna lil-azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Suna faduwa akan gocinsu suna sujjada kuma tare da yin kuka. Idan kina da wata damuwa, kin yi abu ya gagara, su kike kuka wa Allah. Ba dan yaro idan jaki masa yana son abu, gurin jaki masa kuka yake, rasa inda za ta sa kanta, sai ta sallame shi. To Allah subhanahu wa ta'ala, idan mutum yana masa kuka, Allah yakan ce, me yake damun wannan? Ya nuna iya komawarsa ga Allah. Allah yana son haka. Idan mutum yana kuka, yana maida al'amarinsa ga Allah, Allah yana son haka. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa sallama mu. Haka ce, wa minan layli fasjud lahu, da daddare ki sujjada ga Allah, sannan wa sabbihu laylan tawila, kai tasbihi ga Allah dare mai tsayi. Ma'ana, in mutum ya ƙara qiyamul layli, ana so kafin ketowar alfijir to ya zauna kuma yana tasbihi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ko salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna cewa wani faɗi maimakon ma ka faɗi buƙatarka, ko kawai ka yi wa Allah fadanci ta hanyar ambaton wanda Allah ya fi so. Allah ya fi son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To in ka zo maimakon ka ce, ya Allah ba ni kaza, ya Allah ba ni kaza, a kika dake ka dinga cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, kai ka maimaita salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sai ya ji daɗi, sai kai wannan yana salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya fi ka sanin bukatar ka, kai tun baka ambata ba. To maimakon ka ambata, to yi masa fadanci ta hanyar lallabawa ta inda ya fito shi Allah subhanahu wa ta'ala, ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce in mutum ya yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce to wannan duk abin da ya dame shi ku yaye masa, sai gaya wa mala'iku, shi kenan ya ga Allah ya faɗa magana ta tsari, da kuma duk abin da yake buƙata ku ba shi in Allah ya faɗa magana ta tsari, shi kenan. Shi ne wa minan layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Kar mutum ya yi ta qiyamul layli har a kira sallar asuba, in dai ba dama bai tashi da wuri ba, in dai ya samu ya tashi da wuri ya yi raka'o'i, to ya ware wani lokaci shi kuma na tasbihi, yana zaune ya gama sallolin yana tasbihi. Allah subhanahu wa ta'ala ce bil ashari hum yastaghfirun, wa bil ashari, bil ashari shine sauran dan lokaci kadan a kira sallah asuba, ta yi gari ya waye saura sallah asuba, saura dan lokaci kadan, minti biyar, minti goma, gwargwaron abin da mutum ya samu. Wa bil ashari hum yastaghfirun, wato sai mutum ya idar da sallah sai zama yana zaune kawai, yana istighfari, yana tasbihi, yana ambaton Allah har a kira sallah. Su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su, bil ashari hum yastaghfirun. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasabbihu laylan tawila, Allah ce inna ha'ula'i, lalle waɗannan kafirai kenan sabanin muminai.
Inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wa ra'ahu yawman thaqila, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah, faman sha'a اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
Idan aka duba yawanci Allah ya ambaci abu ya ambaci nazirinsa to amma nan yake an yi ta ambaton ni'iman aljanna masu yawa a ayoyin da suka wuce aka ambaci muhimmancin alqur'ani da kuma juriya akan jajircewa bisa hukunci da dokokin Allah aka umarci ba aka yi magana akan yiwan dare sannan kuma da ambaton Allah ambaton Allah safiya da maraice sannan kuma da sallah da daddare to sai Allah subhanahu wataala da zai fadi masu matsala sai fade shi aka aike saboda me saboda mutane dai yanzu su sake komar da hankalin su zuwa ga ni'imomin aljanna su jajirce sai shi yasa anan yanzu da yanda aka ambaci ni'imomin aljanna da an ci gaba da ambaton matsalolin wuta da hankalin mutum ya tashi ma'ana Allah ya fi son bayinsa su shiga aljanna ya fi son su shiga ni'ima don haka anan da aka ambaci ni'imomin aljanna da yawa da aka zo kawai waɗanda suke saba wa Allah sai ya ambace su cikin aya biyu kenan sai sake wucewa sai ya sake inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata bai faɗi azabar wuta kai tsaye kamar yadda ya ambaci ni'imomin aljanna bai faɗi azabar wuta ba kawai sai faɗi aikin mutane ba mutanen kirki ba inna ha'ula'i lallai waɗanda ba mutanen kirki ba waɗanda ba su tunanin aljanna ko su yi aiki don shiga aljanna da yuhibbuna al'ajilata abinda suke so ita ce al'ajila rayuwar duniya akwai mutanen da rayuwar duniya suke sa su gushe hankalinsu ya gushe su koma aikin da Allah bai yarda da shi ba sakamakon su ya zamanto saɓanin shiga aljanna me yasa saboda hankalinsu ya duƙufa a kan tunanin duniya ma'ana kar duniya ta shagaltar da mutum har ya manta lahira daga yuhibbuna al'ajilata suna son al'ajila al'ajila ita ce rayuwar duniya bayzaruna wara'ahum yawman thaqila sai su manta da wani ini mai nauyi wanda ke tafe a gabansu ana cewa wara'ahum a fassara wara'ahum ko ace a gabansu can gaba kenan ko kuma wara'ahum bayansu yana can fa baya yana su yana zuwa aka ce yana can baya yana zuwa kenan ko kuma ace wara'ahum a fassara shi da gabansu suna can gaba fa za a je a yi shi haka ake daukan fassara duka bisa yadda mutane suke juya magana haka yuhibbuna la inna ha'ula yuhibbuna al'ajilata wa yadruna wara'ahum yawman thaqila suna kyale wani ini mai nauyi suna damuwa da al'ajila rayuwar duniya wacce take mai kusa Allah ta nahnu khalaqnahum alhali mu muka halice su waɗannan mutanen mu muka halice su wa shaddadna asrahum sana muka karfafi halittan su mala muka ba su dama amma suka ki yi amfani da dama da dukan mu nan Allah ya sa muna da lafiya shi yasa muka zo sai akwai wayansu su ma suna raye amma suna kwanta a asibitoci ba su da lafiya yanzu inda ma za a je gunsu ana tasiri to kusan cutar da su muke yi domin maganganun zai zama yana damunsu ne saboda raɗaɗin rashin lafiya da suke waɗansu yanzu suna kwanci a gidaddajinsu ba abin da yanzu wasu suna can ana firfita wasu suna can ana ɗagawa ana kwantarwa da sauransu daga su wannan haɗuwan ba nasu ba ne babu dama ba su da wannan dama amma mu sai gashi Allah ya bamu dama mun zo mun zauna da mu da muke fada waɗanda suke saurari duk ya zama hujja gare mu in mun yi aiki da shi zai iya zama hujja akan mutum in mutum bai yi aiki da shi ba Allah ya kiyaye haka sai Allah subhanahu wataala ya ce nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum mu ne muka halicce su wa shaddadna asrahum kuma muka karfafi halittar su ma'ana muka ba su dama na su rayu a duniya ga lafiya ga ci ga sha ga walwala ga sauransu don me don abautawa Allah sai mutum ya ce an ce walwala shi ai ba mai shiri ha ai ana baka lafiya an baka walwala saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa shaddadna asrahum muka karfafi halittansu wa idza shi'na badalna amsalahum tabdila Allah subhanahu wataala ce wa idza shi'na idan muka ga dama baddalna amsalahum tabdila wato idan muka ga dama zamu iya canja halittar su canjawa wannan aya cewa baddalna amsalahum tabdila zamu iya canja halittar su canjawa yana iya zama Allah subhanahu wataala malaman tafsiri suka ce wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila in mun ga dama sai mu canja misalin su canjawa shine alahira in muka ga dama sai mu canja halittar su koma halittu sababbi domin a azabtar da su wasu malamai suka ce a duniya wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila in muka ga dama sai mu canja misalin su halittar su wato canjawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fadi in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin inda Allah ya ga dama sai tafiyar da ku ya ku mutane wa ya'ti bi akharin dan yazo da waɗansu wanda ba ku ba shine in a duniya shine ma'ana da mun ga dama sai mu canja halittar su canjawa duk inda Allah ya ga dama ya zama dumin nan gaba ɗaya ba mu bane sai ka waɗansu su ne da waɗansu ne anan ba mu ba ai lokacin da za a halicci dan adam ko yaye a cikin cikin mahaifiyarsa ta 70 ne ko yaye 70 ne kowane koyi ɗaya dan adam ne a ciki amma Allah subhanahu wataala ya zabi koyin da mutum yake ciki sauran aka fasa su suka zama jinin biki da mahaifiyarsa ta haife shi sauran duk suka lalace suka zama jinin biki don me haka Allah shi ya zaba da Allah ya ga dama da koyayen wa'ansu aka zaba da sai zamanto ba mu ba ne sai zamanto da sai zamanto ba mu ba ne waɗansu ne amma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara mu ne dan ya jarrabe mu mu yi aiki na gari mu mutamu ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala shike nan ya Allah ta inna hadhihi tazkira lallai wannan abubuwa da aka faɗa cikin wannan sura na bayanin sifar aljanna da ni'imominta da bayani akan alqur'ani da bayani akan yawaita tasbihi da ambaton Allah da bayani akan sujjada cikin dare ma'ana qiyamul layl da bayani akan waɗanda ba mutanen kirki ba masu sha'awar rayuwar duniya kadai inna hadhihi lallai cikin wannan bayani da aka yi tasbira lallai wannan tasbira su wato tinatarwa ne an tinatar da mu ne don mu zama mutanen bare faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila don haka duk wanda ya ga dama cikin mu ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa wanda yake so ya riki hanyar Allah wanda da yake so ya riki hanyar Allah Allah zai taimake shi wanda baya son ya riki hanyar Allah shedan sai ya rijaye shi haka wanda da yake so a cikin mu an yi mana wa'azi wannan tunatarwa ne wa'azi ne faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda da yake so wanda da ya ga dama to ya riki tafarki zuwa ga ubangiji haka abun da ake faɗa a nan shine mu rike tafarki zuwa ga ubangiji mu rike hanyar Allah in mun rike hanyar Allah za mu tsira duniya da lafiya Allah ya ba mu Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma rikan tafarkin Allah ba ya danganta da son ku bane a'a illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama saboda Allah ya san cikin bayinsa waɗanda suka cancanci wato rahmar Allah cikin bayin Allah waɗanda suke sun cancanci shiriya kuma su shiryayyu ne tun shiga azal Allah ya san su don haka waɗannan Allah subhanahu wataala yakan hore musu zuwa ga tafarkin Allah cikin sauri akwai waɗanda suke sabanin haka nan da Allah subhanahu wataala malamai suna bayani lokacin da Allah ya tada annabi Adam alaihi salam tun kafin a halicci mutane Allah ya bada labari cikin alqur'ani ya riki zuriyar annabi Adam Allah ya shafi bayan annabi Adam dukkan zuriyarsa suka fito dukkan mu nan mun fito sai Allah subhanahu wataala ya rike alƙawari ku lokacin da ya rike wannan alƙawari wasu malamai za ka ga akwai riwayoyi isra'iliyat da suke magana cewa sai kiskokin wa'ensu ya zamanto yana da matuƙar haske sama da na wa'ensu sai zamanto waɗanda hasken kiskansu ya bambanta da na saura su ne annabawan Allah sannan sai waɗansu kuma su kuma muminai salihan bayi waɗansu kuma waɗansu kuma fiskokinsu yayi duhu wanda tun fil azal sukam tun an bar su ma ba manzanni ba alƙur'ani ba kuma su in sun zo kawai 'yan ta'adda ne ba ruwansu da aikin ci yasa za a iya ganin wani ya fito a wani gida ba a kula da tarbiyya ba iyayensa ba su damu da shi ba ba komai da ba wani shirin tarbiyya da aka masa amma zai ganshi shiryayye shi da kansa zai sa kansa a makaranta shi da kansa zai rinka zuwa islamiyya shi da kansa zai rinka kaza ana yin irin wannan iyaye ba ruwansu da shi kwata-kwata kawai kullum abin sai sai ku ganshi kullum ya zaɓi kwana a masallaci yana hadda ya zaɓi kaza yana tilawa sai ga kawai gaba ɗaya daban da irin gidansu wannan tsari ne daga Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba wai abun ya danganta da wai yadda kuke so ba a'a ya danganta da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman masani ne ga wadanda suka tantance shiriya hakiman wadanda suka tantance shiriya da kuma sabanin haka hakiman Allah subhanahu wa ta'ala kuma gwani ne cikin tsare-tsarensa in Allah ya yi tsari ba mai cewa akwai gyara wanda shi yace akwai gyara a tsarin Allah ya kafirta haka babu gyara a tsarin Allah Allah baya kuskure duk abin da Allah ya yi shine daidai wani yayi asara a dukiyarsa ana haka Allah ya yi daidai ne wata kila ya zama alkhairi ga wannan mutum ko kuma ya zama wata irin jarrabawa gare shi amma Allah ya yi daidai wani ba shi da lafiya Allah ya yi daidai wata kila rashin lafiya ya zama alkhairi ga wannan mutum alkhairi duniya da lahira ko kuma wata jarrabawa Allah ya ga dama babu wani abu da Allah yake faci akwai hikima duk abin da Allah yake akwai hikima wani aka yi shi ne kaza wani kuma aka yi shi ne kaza Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikima wata aka yi ta masu dumbin kudi ne su akwai hikima cikin haka wata kuma aka yi ta daktar ake samun nagaji saboda me saboda in ba haka aka barta ba ba za ta bauta wa Allah saboda haka sai Allah yi akwai hikima cikin Allah wani in ba wani in talauci bai taɓa ji sosai ba za ta yanke masallaci ba ko kaɗan wata in ba tana cikin kunci ba ko tasbihi ba za ta yi ba in ba tana cikin wadata ba ta kama wata irin folewa Allah ya riga ya san haka haka sai aka yi ta a takaice kawai kullum sai da kyar ake san samu yawwa da haka take bautawa Allah wannan daidai kenan alheri gare ta duniya da lahira kowane abu Allah ya yi akwai hikima a ciki wasu kaza wasu kuma kaza wasu masu kaza wasu kuma masu kaza wani aka yi shi mai mulki don hakan ne zai sa ya bauta wa Allah Allah ya tsara sai aka yi shi a mulke shi wani bayan ana mulkansa ma sai an yi wani gida na tsare shi yawa in an tsare shi sai kaga ya so masallah a wancan gidan haka Allah yake tsara komai don haka hakiman Allah mai hikima ne yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahmatsa babu ke shiga rahama kadai da kansa amma Allah a shirye yake ya shigar da kowa cikin rahamarsa bal rahamar Allah ta yalwaci fushinsa rahamar Allah ta yalwaci fushinsa duk wanda yake so ya shiga aljanna da izinin Allah zai samu shiga aljanna in ya yi aiki na ƙwarai ya zama to mai aƙida ingantacciya tauhidi tabbatuwa akan kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala an nisanci shirka da miyagun ayyuka ku za a samu nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada rahamarsa ga bayinsa kuma rahamar yake so bayin su lika domin Allah yana ba da rahamarsa ga bayinsa kamar iyaka haka da kullum mun sha wa fira wal zalimin a'adda lahum azaban alima amma azzalimai idan da suka zalunci kansu ta hanyar shirka da bin wani Allah da miyagun ayyuka sukan أعد الله أعد لهم عذابا أليما ألا يا كان داموس عذابا وكإلم عذابا أليما ميرتهي هذا مثير جسور الله هو تسمي جسور الله يدن يسامو كاريا تجوان عذابا ميرتهي إلم الله كاريا تجفات واتسم عذابا ميرتهي الله يكيه ونال سورة الإنسان da muka karanta da irin ni'imomin da muka ji na aljanna a cikin sura din kowa sai mutun ya dage yayi iya kokarin sa ya cewa ya samu dacewa a gurin Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mu da rahmatsa kuma muna daga cikin waɗanda suka dace za su samu makoma su ta zama aljannar firdaus mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da dangi da sauran musulmai Allah ya tara mu cikin jannatin firdaus wannan haɗuwa da muka yi Allah subhanahu wataala ya samu na daga cikin waɗanda Allah ya yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah kuma ya saukar mana da rahmatsa ya rufe mu da rahmatsa cikin tunu da damuwoyi da suke damun jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen su yawan abubuwa da zubar da jini da damuwoyi da suke damun mu a yankuna daban-daban Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen su inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid ƙananan yara da muke tare da su da matasa da sauransu duka Allah ya yi ko da hannayensu zuwa ga alkhairai ya kuma tada su tayarwa na gari duniyarmu Allah ya tsaya mana a kansu ko ina suke Allah ya musu kariya ya mana kariya ya tabbatar da mu da su a kan riƙo da alƙur'ani da aiki da shi wanda duk yake mutum mu da sharri ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko mutum ne ko ba mutum ba ne Allah ya isar mana a kansa Allah ya mana kariya da kariyarsa innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid insha Allah ta'ala sai mu shiga suratul mursalat kawai wa'annan surori guda biyu insha Allah wata kila zuwa ƙarshen majalis da za a tsare a cikin wannan majalisi da ake zama a kabar da lahi sai ina ga wa'annan surori guda biyu wata kila za su iya abun nan din saboda suratul mursalat tana da munasaba ita ma mu wulga da ita mu ga abunda ayoyin ta ce kunta mutum yawanci anan masu haddan izu biyu izu uku izu hudu masu haddan izu goma ma suna nan da yawa masu haddan izu 30 ma 20 suna nan da yawa masu haddan izu 40 suna nan da yawa balle masu haddan izu 60 ma akwai su gwanda su rinka sanin ma'anonin ayoyin kasa-kasa din kar mutum ya zo in an ce ni wannan karmun ga kana zuwa Abubakar Siddiq والمرسلات عرفا كما الله يكن في هذا متي تا كان كامي او ابو ندوكا سي مو دوبا سوره المرسلات ان شاء الله تعالى كيف زامو شيغا دا سنن كوسو كوسو اما كوما سنا كارانتر دا مو ابوبا ماسو مهمانتي داما ايين القران غباتين سو مغانن الله kowace sura cikin alqur'ani aka dauko ta lokacin da wal asr ta sauka sahabbai sallallahu alaihi wasallam sun zagayawa da ita tsakanin su da juna walle wa'annan surori masu ayoyi masu yawa aka suna maganganu masu muhimmanci wadanda musulmai bayin Allah ke bukatan su ji su yi tadabburi cikin su muna fata Allah ya ba mu iko abinda muka karanta a suratul insan Allah ya ba mu ikon aiki da su ni'imomin kuma Allah ya sa mu cikin su amin zamu shiga suratul mursalat insha Allah ta'ala yanzu muna fata Allah ya samu dace miki kuna ga saura miki biyu na'am Allah rama karanta ta dai mu san dan shiga insha Allah
bismillahir rahmanir rahim wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'afa والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
نعم wannan sura ta soko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai cikin su akwai Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda ta soko Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da sahabbansa a wani jeji a wani kwali wani rafi ta soko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana suna ganin wahayi ya zo masa dama sun sani cikin yanzu wahayi ne da kowa ya nitsi ya jira da an gama masa wahayi shi kuma zai tuma karanta musu abin da aka saukar masa an gama masa wahayi kenan ya tashi zai fara karanta mursalat sai ga wani katon maciji ya fito ya zo so daga wani wato rani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maza ku kai kansa ku kace Abdullah bin Mas'ud yace sai mu kai kansa kuma kijin ya juya yana juyawa da ya tafi sai gudu ba mu iso shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dawo Allah ya tsira da ku ya tsiratar da ku daga sharrin sa kuma ya tsiratar da shi daga sharrin ita sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min fihi daga bakin sa yana cewa wal mursalati urfa har zuwa karshen sura lokacin wannan shine insha Allah ta'ala muna raye lokacin na gaba zamu ci gaba da karantawa bi iznillahi ta'ala fa ta Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فرشي نجسة إن أن ينكش أما إن يلا جيكم متون وأنا وأنا جمتون ينكش yata aji hunta to zai yi sallah ba wani matsala bai zama ya kare sallan ko ta yi sallah da najasa amma misali mutun ya dau farce da aka yanke yayi mu'amala da shi yana mu'amala da najasa na riga an yanke farce amma malamin fiqh sun tabbata ma'udin min al-hayy wa huwa najisun duk abin da aka kintino shi daga jikin rayi to wannan najasa ne haka farce najasa ne idan misali kan taburma akwai faratan wacce ta yanke ita dama cikakkiyar azaniya ce ba ta da matsala in ta yanke farce ma duk gaba ɗaya suna nan kan taburmanta ko suna nan kan shimfiɗarta ta yanke sai kuma aka kira sallah lokacin ta yiwo alwala za ta yi sallah ta zo ta yi sallah a gurin sallan ta ya yi amma cikakkiyar azaniya ce don ta yi sallah ta nemi amma ta yi mu'amala da farce to wannan najasa ne kamar misali mutum ya dau farce ya ce zai ci yana cin najasa sannan kuma akwai hatsari da farce wajen cin sa ko haɗiye shi wannan yana da hatsari yawa game da lafiya zaka farce najasa amma ba najasa irin a ce ta shafi fitsari ko kuma ta shafi bayan gida ko wani abu makamancin haka ba kuma irin wannan yake ba amma najasa ne wajen ayi mu'amala da shi mu'amala da ta kamata na wani ci gaba ko na bunƙasa wani abu najasa ne wallahi wa saboda duk azumin duk rashin lafiyar da likitoci suka ce an hana mutum azumi saboda ba zai iya duran azumi ba duk sai linka shayarwa idan ya dawo lokaci ya warke wannan shayarwa shikenan ya abu ne misali in ya warke ta warke sai ta je likitoci suka ce yanzu kam za ta iya duran azumi za ta iya gwada azumi ko wani abu nan to za ta tsora azumi ne daga abin da yake gaba amma rashin lafiyar da ake biyan azumin sa shine rashin lafiyar da dama rashin lafiya ne wanda a bisa dabi'u da ma bai abuna shibra wato experience na likitoci shine cewa wannan rashin lafiyar za a warke kawai rashin lafiya ne ya bigiro mutum zuwa wani lokaci sai kwana biyar kwana shida kwana goma ba shi da lafiya a ramadan ta sha wannan dama shi ba ciyarwa ma a kan ba sai ta yi ciyarwa ba kawai ta sha azumi saboda rashin lafiya ko da watan gaba ɗaya ta sha to ta sha shi ne saboda rashin lafiya ba za ta yi ciyarwa ba in ta samu sauki za ta biya amma rashin lafiya wannan irin daunannen rashin lafiya wanda likitoci suke ganin in an yi sa'a nan gaba ta warke to sai aka yi sa'a bayan shekara shida sai ta warke za ta ɗora azumi ne daga gaba amma azumi duk da ta yi ciyarwa a baya shi wannan ba za ta sake yin sa ba wallahi ta'ala
a'lam
ai asali ma tun farawa ba iqama sallan tarawih ko sallan qiyamul layl tun asali ba iqama an zo kai kabbara ne takbiratul ihram Allahu akbar dai wata kila tana so ta ce dai niyya ne wannan shine magana mafi rinjaye da malami kowane raka'a biyu idan aka yi sallama an gama su kan ta za a yi wasu kuma ana gwama su da niyya a lokacin takbiratul ihram to wallahu a'lam amma sai ta sha azumi a ramadan da ya wuce ba ta yi azumi ba kawai ta ɓoye ba wanda ya sani a gidansu dama shi azumi shi yasa Allah ya ce dukkan aikin alkhairi na bani adam na ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala zai umarni a bada sakayya ya ce amma banda azumi ya ce sai ni da kaina in ji Allah innahu li wa ana ajzi bihi azumi na wane ni da kaina nake sakantawa saboda shi azumi mutum zai iya zama baya azumi ba wanda ya sani sai ne ikhlasi shi ne yake yi domin Allah yake azumin amma mutum yana iya zagayawa ya sha ruwa kamar yadda watakila haka ta yi amma yanzu ta fara girma sosai hankali ya zo mata imani ya fara zuwa mata ta dan fara zuwa tafsiri kuma mutum da imani ya zo mata sai ta ga bari ta fada ai da bata fada ba nan ma da ba sani ba to don haka yanzu imani ya zo mata hankali ya zo mata shikenan sai ta fada ba ita fa ba raba ta yi azumi ba to shikenan sai ta ci gaba da yin wannan azumin na bana idan aka gama wannan azumin sai ta biya wancan azumin sai ta biya wancan azumin insha Allah ta'ala iya abin da za ta yi kenan kuma in ta zo biya ba dole sai ta yi a jere wata din ba za ta yi kayan su jifa har tsawon azumi guda 30 shine za ta biya wancan azumi guda uku ba na na'am guda uku ta sha kwaya uku kawai ta sha okay oho na fahimta ma'ana ta sha azumi guda uku a lokacin wata kila hiya mubtadi'a wato a lokacin al'ada ya fara zuwa mata yau a wannan ai tana jin kunya ne tana jin kunya tana jin nauyi bata saba ba sai ta kita fada a gida eh wannan wannan ai ba wani abu bane ta kita fada a gida saboda tana jin nauyi to amma yanzu kuma tana tunanin hatsari akwai azumi uku fa da bata yi ba kuma yana nuna cewa akwai insha Allah imani ta tare da ita da nutsuwa yawa kunya yasa ai nutsuwanta ne ma yasa ta ji kunya ta kasa magana a wannan lokacin sannan kuma yanzu kuma sai Allah subhanahu wataala yasa girman ta ya riga ta kare shekaru ta san yanzu kan ta zama kawai masha Allah anci ke saboda haka ba wani matsala tun da haka ne sai ta bayyana sai to ta bayyana yanzu azumi uku nan ne za ta biya sai bayan wannan Ramadan din yanzu za ta ci gaba da wannan azumi Ramadan idan aka gama wannan azumi Ramadan insha Allah ta'ala bayan Ramadan sai ta rama azumi uku na bara kuma babu wani cewa sai ta hada da siyarwa babu magana sai ta hada da siyarwa ita ba ganganci bane ba ganganci bane kunya ne da nauyi kuma sannan lokacin ta fara dan sai wannan babu matsala insha Allah ta'ala wallahi ta'ala ina daga ciki mafi muni shine rashin tabbatar da Allah shi ta aini idan mutum ya samu ciwon zuciya na shirka komai zai iya yi a duniya na barna komai zai iya yi na barna don baya tunanin Allah mafi girman muni ciwon zuciya shine shirka al-ishraku billah sannan sai kura ko misali hasada yana daga cikin ciwon zuciya girman kai yana daga cikin ciwon zuciya kashi yana daga cikin ciwon zuciya da sauransu suna nan da yawa akwai kuma magungunan su kuma goma sha hudu wanda suke kawar da su da izinin Allah bayan wa'incan sai wa'innan sai daje da wa'innan sai wa'incan su gushe in babu wa'innan akai launi da wa'innan sai wa'incan su shiga haka suke wallahi ta'ala
sai ne ta karshe sanan na kuma shin ya haka da yi hoto da yi shukar cikin sa a rufe a haka da yi a adres da ba 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 ne a cikin wani ta ko ke fara a social media a cikin hali ne
wannan wata kila yar social media ce sai wanda suke bukatar ta ji abin da ko kuma ta posta an yi ta akan ta yawa ta bar iyayenta da tarbiyyar da iyayenta suka yi mata da tarbiyyar da musulunci ya yi mata da kuma tarbiyyar da ake yi kullum tana so ta samu yanzu halacci abin da za ta yi to wannan yana nuna ba ta wato samun haɗin kai da mahaifiya ko mahaifi waɗanda suke tarbiyya suke gina ta akan tarbiyya ta haɗe kawai da waya da wasu abokanai na duniya haka take sha'awar ta ɗau hotonta da hijabi da komai ta posta mutanen duniya su gani wannan kuskure ne laifi ne mai girma abu ne inda misali ko tana so ta turawa in mijinta ne yake ta turo mata ta ba matsala mijinta shi Allah ya halatta masa ita gaba ɗaya amma ta ɗau ta tura kuma sannan ya nuna ma ita bata ma san mutuncin kanta ba abunda kin za a yi magana da ita ma aka ce sai an ji an tambayi babanta wanda ya ganta yana so yin magana da ita ma ana so kar ya je magana da ita sai in kalma mai sauki misali ya ce yaushe ake samun babanki ne a shi sai ina gidanku yake ne in wai na kalmomin an yaddan masa da sauki ina karon farko ne daga wannan lokacin in dai wata magana ne wanda zai zama tsakaninsa da ita ba a haɗe halatta ba sai ya tambayi babanta kafin ya yi magana da ita dan ya tambayi babanta kuma ba mamaki kana sa ma niqabi don haka in ya tambayi babanta ne aka yadda in ya je gidansu ta dan daga to sai gashi nan kai ta ce yanzu bari ta daukanta ta posta duniya in ta social media kowa zai iya ganin ta duniya in ji take a ganinta tana ga tana burge kanta ne in kana neman lalatacciya irinta babu kanta saboda me duk wanda ya ganta magana ta kare kuma sannan ta tsoraci masharrantar mutane da za su ganta a duniya
wadanda za wani idan ya ganta duk inda yake ne jira ta feta dai idan ya ga wannan hoton kadai duk inda yake ko a Lagos yake in ya jira ta feta dai akwai da ya samu dai akwai da ya faru da ita hoton ta ta tura wa kawarta sai kawarta ta tura wani yana Lagos yana Lagos abokanansa suna Kano ya tura shi ta tafi Kano uwarta anan ba abun da bata yi ba amma dole ta tashi ta tafi ko uwar tana so ko ba ta so dole ta tafi ta tafi Kano sai ta yi kwanaki da wancan mutumin aka aika ta Lagos sai ta yi kwanaki da wancan mutumin aka zo ta ta abun to da haka mutum hatsari ne wai mace tana ganin a ta sa hijabi ta yi ne ta dau hoton kanta ta tura social media ba ta da mutunci gani wata sama me take yi dai wanda zai aure ta ma aka ce ya tambayi babanta izini kafin ya shigo da magana da ita sai ta nuna ita kawai ban daga ba ce ai mata saboda darajar da Allah ya musu yasa suka zamanto cikin hijabi kun ta ganin an ce musa hijabi mu karza ne ba wani matsala amma mata darajar da Allah ya yi musu sai yin mulan duka gaba ɗaya da ake maza ne maza suka zo suna wucewa ta nan suna ta magana za ku ga mun damu ba kuma mace ɗaya idan ta zo ta ce Muhammadu ta ɗaya duk gaba ɗaya kowa sai ya yanka tun daga tsarinta da muryanta da harshenta da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja ta sai ta tafiya sai ta fidda darajar kanta ta mai da kanta ba ta da daraja ta ɗau hoto ta tura social media wai mutanen duniya su ganta ina za ta ga kamar cewa wai a ganinta kamar ita tana ga ana ko ana ziga ta ko kawai tana ziga ta a kina da kaza ko kina da kaza ko ita da kanta tana kallon madubi tana ga kamar tana da kaza shirme ne shirme ne to saboda haka mace ta zo ta mamiya kace da ta tura kanta ta ballaga zar da kanta to abun kullun ki zama kina kame da mutuncin ki da sauran ba dole sai mutane sun san ki ba ai babu alkhairi ma cikin mutane sun kina ci sai wanda yazo ya nemi izini ya nemi aka baki a gida ya nemi aka daura musu aure da ke to wannan shine san darajar ki kuma shine kai addinin musulunci ya baki daman misali yawa wajen rayuwa da amma duk sauran mutane haka ki dau hotel ki kuma ki tura a social media kai amma wannan wannan tayi kuskure da shi amma sai dai alama na imani shine da tayi tambaya insha Allah wala hasibuha inda ba don abun ya dame ta ba ko ba don tana so ta san matsayin Allah da matsayin shari'ar musulunci ba ba za ta biyo tambaya ba eh yau dama mace ba ta biyo tambaya ba ta tura yau tana tambaya ne kaga wannan yake nuna alaman imani insha Allah kai wannan bayar Allah akwai imani insha Allah karki yadda ki tura da karki yadda ki tura yawa in kika tura hoton ki kullun lagazatar da ki kanki ke ba wasa bace saboda haka tunda baki ba insha Allah ta'ala Allah ya kare Allah ya sa karfi kuma insha Allah ba za ki ba yawa Allah ya kiyaye kai mutum yar kirki ce babban mutum ce ke yawa Allah ya sa a dace nasibu ki wala ni zaki ala Allah ya ahad assalamu alaikum bayin Allah da suka turo suke bukatan taya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in wacce take magana an ta ba lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya habibil wasa rabban nas wa shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama wanda suke neman matsuguni ko ƴaƴan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi matsuguni na alkhairi da wanda suke da uzurori daban-daban Allah subhanahu wataala Allah ka shiga lamarin kowa cikin da Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi abubuwan da suke faruwa na damuwoyi da tashin hankali ya Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka kawo mana ƙarshen su wa ma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum
Allah ka kawo mana karshen su, Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah ka kawar da damuwoyi da tashin hankali, Allah ka